Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gumel tare da Muhammad Hadis Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Ko mu ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square dake birnin Moscow a jiya Talata. Masu taimakawa alkali yanke hukunci a New York sun ce Donald Trump ya biya jiyar dala miliyan 5 ga Jen E. Carroll saboda ya ci mutuncin ta a badalance. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Talata cewa Iran ta yi ta kashe mutane sama da 10 a duk mako a bisa kiyasi a wannan shekara.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka saurara. Bayan nasarar kubutar da ƴan matan makarantar Yawur uku a ranar Litinin, yanzu haka ana fafutukar ceto biyu da suka rage a hannun ƴan bindiga.
Dole ne a yi jejjera ga jajirtaccen waɗanga uwaye yara, domin waɗannan uwaye yara su ne ka kaiwa gwamnati suna kaiwa mari sun ainihin holsu yaransu da an ga hannun ɗan bindiga dogo gyaɗe wanda ya zo har makarantar birnin Yawur ya sace su.
A jamhuriyar Nijar kuwa wata gamayyar kungiyoyin ƴan fafutuka ce ta mika korafin ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa.
Wannan magana mun gabatar da ita gaban alfiya da yi bincike da gani magana ta cin hanci da rashawa. Shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu akwai hannun shi a ciki ko babu?
Bayan dukkanin rahoton da muke tafa da su, sannan muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma fa yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square dake birnin Moscow a jiya Talata. Domin tunawa da nasarar da ta samu kan Turawan Nazi a yakin duniya na biyu, amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya, saboda kuma baya a fagen daga a mamayar Ukraine da ta yi yau watanni 14 da farawa. A wani jawabi mai zafi na mintuna 10 a gaban fadar Kremlin, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda ya kira ƙasashen yamma masu da'awar jagorantar duniya waɗanda suka kasance ƙawayen Rasha a yakin duniya shekaru 80 da suka wuce. Kuma ya ce makomar ɗan adam na wani abin da ya kira mataki mai sarƙaƙiya. Shugaban na Rasha ya ce an ƙaddamar da yaƙi na gaske akan ƙasar mu ta haihuwa. Faretin na Red Square ya kusa yin armashi da ya saba, amma babu shakka an rage shi daga yadda aka saba yin bukukuwan na ranar 9 ga watan Mayu na nasarar ƙawance a Turai. A maimakon jerin tankunan yaƙi na zamani, wani tanki samfurin 2 vintage T-34 irin na yakin duniya na biyu aka tuka a cikin dandalin, an soke shawagin birgewa na jiragen yaki da aka saba yi. Masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke New York a jiya Talata sun ce a baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla diyyar kimanin dala miliyan 5 bayan da suka cimma matsaya cewa Donald Trump ya ci mutuncin ta a badalance shekaru 20 kafin ya zama shugaban ƙasar Amurka. Sannan kuma ya ɓata mata suna ta hanyar yin watsi da haɗuwarsu a matsayin ƙarya. Masu taimakawa alkali yanke hukunci su tara da suka haɗa da maza 6 da mata 3 sun yi watsi da ikirarin E. Jen Carroll mai shekaru 79 yanzu cewa Trump ya yi mata fyaɗe a ɗakin saka kaya na babban kantin sayar da kayayyaki na Bergdorf Goodman a New York a wani lokaci a shekarar 1996. Masu yanke hukuncin cewa ya badalance ta inda suka bata kimanin dala miliyan 2 kan wannan zargin. Sun kuma amince a baiwa Carroll ƙarin dala miliyan 3 saboda ikirarin da Trump ya yi akai-akai a bainar jama'a da shafukansa na sada zumunta cewa zarginta zamba ne kawai da shaci faɗi. Trump ya soki matakin, yana mai jaddada cewa bita da kulli ne. Wannan hukuncin abun kunya ne, ci gaba ne da bita da kulle da ake yi mafi girma a tarihi, ya wallafa a dandalin sada zumunta na Truth Social. Ya ƙara da cewa ni ban san ko wace ce wannan matar ba ma, abin da ya faɗa kenan game da Carroll. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen kasar China jiya Talata ta yi watsi da zargin da ake yi wa wasu jiragen ruwa na sojojin ruwa na kasar China cewa sun tankari wani yanki na tekun kudancin kasar China, inda sojojin ruwa na India da kasashen ASEAN ke gudanar da atisayi. Wani kwararre mai zaman kansa a Vietnam ya ce, bisa ga dukkan alamu China na amfani da mayakan ne wajen tsoratarwa da dakile atisayin sojojin ruwan. A iya fahimtar mu, jiragen ruwan na kamun kifi da na kimiyya na kasar China suna gudanar da ayyukan samar da kayayyaki da ayyukan yau da kullum a yankunan tekun da ke karkashin ikon kasar China, inji ma'aikatar harkokin wajen China dangane da bukatar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gabatar ta jin ta bakin su.
To in an tsima kaɗan hatsi su kira da labarai kafin nan, bayan nasarar kubutar da ‘yan matan makarantar yawur uku a ranar Litinin bayan shafa shekaru biyu a hannun masu garkuwa, yanzu haka ana yunkurin ceto biyun da suka rage. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton.
Yaran da barayi suka sace daga makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yawur a jihar Kebbi na ci gaba da yin tasiri domin ya zuwa yanzu yara biyu ne 'yan mata kasar suka rage a hannun masu garkuwa da mutane, duk da yake sun kwashe kusan shekaru biyu a cikin daji. Yara 'yan mata 11 ne suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutane bayan da gwamnati ta yi ƙoƙarin karɓo da yawa daga cikin ɗaliban da aka sace tun daga farko. Salim Kaoje shi ne shugaban ƙungiyar iyayen yaran nan 11 da suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutane, wanda ya jagoranci ceto 'yan mata huɗu a watan jiya.
To babu shakka gaskiya ne a jiya mun samu nasarar karɓo guda uku, inda tun farko da muka shaida muku uwaye sun shiga tattaunawa kuma da ainihi domin ganin ainihin wannan yaran su 11 sun dawo. Mun je da niyan karɓo wannan yara guda 11, Allah bai hunta ba, tashin farko inda muka anso guda hudu. So bayan mun dawo muka ci gaba da wannan aiki a bangaren uwaye, inda still Allah ya ba mu sa'a muka sake karɓo mutum biyu. So kuma jiya muka ci gaba inda Allah ya sake ba mu sa'a muka karɓo mutum uku, inda yanzu cikin 11 mutum 9 ne muka karɓo, saura guda biyu. Kuma su kansu insha Allah guda biyun nan muna nan muna magana akan su, muna tattaunawa ba zai iya ba, insha Allah su ma za su fito.
Da yake wancan karo sun aza muku haraji wanda hakuka nemi taimakon al'umma, yanzu dan da kuka karɓo su ma sai da aka dawo wani abu aka karɓo su?
Magana ta an ba da kuɗi ko ba da kuɗi ba yanzu ma bai taso ba, amma dai yanzu alhamdulillahi wannan cigaba da muka samu a gwamnatin jihar Kebbi ta ba mu ƙwarin gwiwa, ta shigo ana yi da ita, ta taimaka mutuƙa.
Bayanai sun nuna cewa wasu daga cikin iyayen ɗaliban da suka rage a hannun ɓarayi tuni da baƙin ciki da damuwa suka yi sanadin salwantar rayukansu. To koya isalin iyayen sauran yaran biyu da ke hannun ɓarayi yanzu?
Sauran biyun da suka rage uwayensu na nan raye, ni da ke magana a nan yata tana daga ciki, sannan akwai shi ma wannan ita ma ubanta na raye. So waɗannan yaran suka rage guda biyu, yata ce da ainihin yaro wani shi ma na raye.
Masu bibiyar lamura tsaro a Najeriya na ganin cewa waɗannan iyayen yara sun nuna bajinta ta jajircewa akan fitowar yaran. Bashir Altene Goyawa na daga cikin masu bibiyar lamuran yaran da aka sace da malamuran rashin tsaro a Najeriya.
Gaskiya dole ne a yi jinjina ga jajirtaccen waɗanga uwayen yara, masalan domin waɗannan uwayen yara su ne ka kaiwa gwamnati suna kaiwa mari kusan fiye da shekara yanzu, ina bibiye da al'amuran waɗannan uwayen yara, kuma ina bibiye da tarurrukan da suka yi da kuma gudunmuwar da suka bita tsakankanin ɗaiɗaikun mutane da irin ƙaddarorinsu da suke sayarwa, domin ganin cewa sun ainihin honsu yaransu da aga hannun wannan ɗan bindiga dogo gyaɗe wanda ya zo har makarantar birnin Yawur ya sace su.
A cewar masanin tsaro, wannan ya kamata ya zama izina ga shugabanni, musamman waɗanda ke jiran karɓar ragamar shugabancin jama'a.
Zaman lahiya shi ne ƙashin bayan ainihin al'umma kowace iri. Wajibi ne su yi unhani da dukkan dubarunsu da ainihin unhani da waɗanda suka san abin da ke zuwa kina dawowa cikin al'umma, domin su gani waɗanne hanyoyi za a bi domin a samar da zaman lafiya cikin al'umma.
A ranar 17 ga watan Yuni na shekara ta 2021 ne masu garkuwa da mutane suka afka makarantar da ke garin birnin Yawuri a ƙaramar komarkin Engaski ta jihar Kebbi da sanyin safiya, inda suka yi awon gaba da ɗalibai da wasu daga cikin ma'aikatan makarantar, waɗanda yanzu su ne yara biyu 'yan mata suka rage a hannunsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
to Allah ya kyauta a gaida Muhammad Nasir har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu ga hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya
babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya Volker Turk ya faɗa jiya talata cewa Iran ta yi ta kashe mutane sama da 10 a duk mako a bisa kiyasi a wannan shekara akalla mutane 209 ne aka kashe a kasar tun daga 1 ga watan Janairu musamman saboda laifukan da suka shafi mugun kwayoyi sai dai wata sanarwa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce mai yiwuwa adadin ya zarce haka Turk ya ce ya zuwa yanzu a cikin wannan shekarar mutane sama da 10 ne ake kashewa a kowane mako a Iran lamarin da yasa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi aiwatar da hukuncin kisa a duniya daga ƙarshe gwamnatin Canada ta ce ta kudura aniyar cimma burinta na karɓa akalla ƴan gudun hijira Afghanistan 40,000 nan da ƙarshen shekara ƴan Afghanistan fiye da 30,600 ne aka sake tsugunar da su a Canada tun watan Agustan 2021 lokacin da Canada ta bada sanarwar cewa za ta shigar da dubban ƴan Afghanistan waɗanda rayuwarsu za ta iya shiga cikin haɗari a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin Taliban mai magana da yan hukumar shige da fice ƴan gudun hijira da kuma zama ɗan ƙasa wato IRCC ya shaida BOA cewa Canada tana nan akan alƙawarinta na sake tsugunar da ƴan Afghanistan 40,000 nan da ƙarshen 2023 wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan ayyuka a duniya
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa ga mayyar kungiyoyin fafutuka ta M62 ta shigar da bukata a hukumar yaki da cin hanci da rashawa domin ta bincike Isu Muhammadu wanda aka zarga da hannu a wata badakalar sayar da ma'adanan uranium ga wani kamfani wakilin muryar Amurka IMA Solomon Barma ya aika mana da karin bayani
muhimmancin wannan badakala da ake yi wa lakanin Uranium Gate da yadda sunan tsohon shugaban kasar Niger ya bayyana a jerin waɗanda suka yi ruwa da tsaki a wannan harka ta bayan fage yasa gamayyar kungiyoyin fararen hula ta M62 ya gabatar da takardar buƙatar ganin hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa wato halsiya ta gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamari game da abin da ake zargin an kitsa a tsakanin shekarar 2012 da 2013 kamar yadda shugaban rikon kwaryar M62 Sanusi Muhammad ya bayyana
wannan magana mun gabatar da ita gaban halsiya saboda ita ce doka ta ba inci na ta yi bincike ta gani wannan magana ta cin hanci da rashawa shugaban ƙasar Niger Muhammadu Isu akwai hannun shi a cikin ko babu inda akwai hannun shi sai ta yi rahoto ta tura ma wanda ya kamata ta tura domin a ɗauki matakin da ya kamata a doka in babu kuma ita dai ta sani ita ce take bincike
mukarraban tsohon shugaban ƙasar ta Niger na ganin wannan yunkuri a matsayin maras tushe jigo a jam'iyyar Pendes tarayya Alhaji Usman Muhammadu wanda ke rike da mukamin mashawarci a fadar shugaban kasa a zamanin Isu Muhammadu na kalubalantar wannan kungiya
wannan na cikin su adda kamala ta gwada Isu Muhammadu yayi wani abu ba su ba mu mamaki duk abin da su gwada ba baki bane gare mu mun san manhajar su sun yi yadda za su yi su gama shugaban kasa Muhammadu Bazoum da Isu Muhammadu ba tai ba yanzu wannan ta lalace wata hanya ta aka dauka ta daban
tuni hukumar ta halsiya ta karbi takardar ta M62 saboda haka shugabannin kungiyar suka buƙaci goyen bayan daukacin al'umar Niger su ba da kai don ganin an cimma nasarar wannan gwagwarmaya ta neman hasken abin da ke kunshe a badakalar Uranium Gate wacce yake ɗaya daga cikin manyan badakalolin cin hancin da suka yi wa kasar tarraki
kowa ya san wannan magana ta Uranium Gate magana ce wanda adda kai laushe cikin nadi dole ne sai an yi bincike muna so kowa a cikin kasar Niger ya abin da ya kamata yayi domin mu yaki cin hanci da rashawa
to sai dai magoya bayan jam'iyyar mai mulki na alakanta yunkurin na ƴan fafutuka da wata boyayyar ajanda suna masu cewa ba su da fargaba game da abin da zai biyo bayan binciken da aka buƙaci hukumar yaƙi da cin hanci ta aiwatar
wannan M62 an yi ta mali wadda ta kare kici irin ta ce mutane ne waɗanda su ni ga maka an san su wane ne fa
to wai alhaji wannan ba wata dama bace su suka baiwa shi tsohon shugaban kasar ya je wanke kansa wata kila
Isu Muhammadu yana jiran halsiya ta kira shi ko wata kotu duk ta duniya
kana ganin idan halsiya ta gudanar da binciken nan wata kila allura ba za ta tono garma ba
ba galma ba in suna so ta tono katafila
a ƙarshen watan afrilun 2023 ne jaridar Africa Intelligence ta Faransa ta ruwaito labarin binciken da wasu jami'an Amurka da Faransa suka gudanar kan wata cinikayyar bayan fage da ta hada kamfanin Orano da Sofamin da wasu kamfanonin kasashen Turai miliyan 101 na dalar Amurka ne aka karkasa bayan sayar da ton 2500 na uranium Sule Mumuni Barma mayar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
A gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39:60 sai kuma kilowatt 130 a matsakaicin zango. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya.
Yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fitar da sunayen waɗanda za su tsaya mata takarar shugabancin majalisun dokoki na tarayya. Gamayyar shugabanni 'yan ƙabilar Ibo sun ce sam kada a kuskura a rantsar da Bola Tinubu da Kasim Shettima har sai an kammala shari'ar zaɓensu baki ɗaya. Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyyar APC na mulkin Najeriya ta fitar da tsarin yadda za a raba mukamman shugabancin majalisun dokoki na tarayyar kasar kasancewar ta jam'iyya mafi rinjaye a dukkan majalisun biyu a yayin wani taron shugabanni da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ciki har da zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu jam'iyyar ta kuma bayyana sunayen waɗanda take so su shugabanci majalisun mukamman da ta raba su bisa tsarin yanki-yanki Bala Ibrahim shine mai magana da yawun jam'iyyar ta APC.
Shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu inda ake sa ran sanata Fabio shi zai rike. Mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran sanata Jibrin Barau shi zai rike. Shugaban majalisar wakilai zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran Tajuddin shine zai rike. Mataimakin sa kuma zai fito daga kudu maso gabashi inda ake sa ran dan jihar Abia Kalu shine zai rike
to sai dai wasu daga cikin sababbin yan majalisar musamman daga bangaren Adawa kamar Inuwa Garba na jam'iyyar PDP daga jihar Gombe suna ganin cewa babu adalci a wannan tsarin na APC
ba za mu yadda ko APC ko PDP ko ABGA ko NNPP ko LP ko waye ya shiga daki ya ce kawai ga abin da yake so ba tare da yayi duba da bukatun da Najeriya take da shi za mu hada kai mu kawo wanda muka yadda zai iya muka yadda zai hada kan yan majalisa domin zaman lafiyar Najeriya muka yadda kuma ya san aikin kuma zai kawo fahimta tsakanin bangaren majalisa da zantarwa da bangaren doka
A gefe daya kuma wata hadakar kungiyar shugabannin 'yan kabilar Ibo daga kudancin Najeriya sun yi kiran da kada a kuskura a rantsar da zababben shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kasim Shettima har sai kotu ta kammala yanke hukunci kan kararrakin da aka gabatar mata na kalubalantar zaben nasu. A yayin wani taron manema labarai da suka gudanar a ƙarshen mako a Abuja babban birnin kasar. Shugabannin na Ibo sun ce rantsar da zababben shugabannin a ranar 29 ga watan nan na Mayu kamar yadda aka tsara ba tare da an kai ƙarshe kan shari'un zaɓen ba tamkar kira ne ga rashin zaman lafiya a ƙasar. Akan haka babban lauya mai mukamin San kuma yanzu haka kwamishinan shari'a na jihar Sokoto Suleiman Usman Tsaki ya yi sharhin mahangar doka kan wannan kiran.
Na farko dai inda zai yi to da ainihin duk wani abu da ake jayayya da shi na zaben waɗanda suka ci zaɓe tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni har ƙasa a ce an kammala shi kafin su shiga ofis su kansu waɗanda aka zaɓen za su fi son haka ne to amma idan muka dubi ita dai doka ba ta yadda tsarin demokradiyya ba a ce wani ya zama shugaba wanda ba a zaɓa ba da makaman da aka zabe kamar na shugaban kasa, gwamna, MSA tarayya da na jiha. Don haka shi yasa ake shirye zabe kafin ainihin wa'adin mulki ya kare. To daga timetable na INEC, inda timetable na INEC ta fara da wuri-wuri ila an samu isasshen lokaci, to da ana iya cewa ana iya kammala shari'a kafin lokacin. Damu da suka nuna sun damu ransu ya baci, suna son a gama, kowa yana son haka nan, amma kuma sai abin da yanayi ya bayar. Ba zai yi a ce ba za a rantsar da shugaban kasa ba idan May 29 ta yi sai wani lokaci. In ka yi haka, wa'adin shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kare 29 ga wata. Yan kace ba za ka rantsar da wani ba kafin ya shiga. Shi kai ne yana da duty a matsayin shugaban kasa, cikin duty din da agare ya tabbatar da cewa ya rantsar da bai gado ne a fiye da wuce. To in an ce ka da wannan, to ba zai zama shugaban kasa bayan May 29. Tunda bayan May 29 din nan, ko National Assembly ba ai yana gure kin din ta ba. In babu shugaban kasa da mataimaki, Senate President ke acting. Senate President din nan ko da shugaban kasa zai kare wa'adin shi, wa'adin da ya rage mishi ba zai wuce sati guda ba ko makwana biyar. To kaga wa za ka sa? Sai ce kai interim government ko da mi zai interim government bayan zabe. Kuma zaben gaba a samu ba a roshe shi ba, ko da ana ganin ba idan yake ba dai ba ayyana cewa ba daidai yake ba. Kamata a yi magana ta hankali, magana da kuma duk wanda ya diba zai race a kaya nan da ya kamata, ko da abin kai ya shahika.
Su abin da suke cewa ba wata doka cikin kundin tsarin mulki da ta ce lalle-lalle sai an rantsar da sabon zababben shugaba da mataimakinsa a ranar 25 ga watan Mayu, kamar yadda suka bayyana a cikin bayanin nasu.
Akwai doka ta tsarin mulki. Tsarin mulki ya faɗi ƙarara, sashe na ɗaya, ƙaramin sashe na biyu. Ya ce tarayyar Najeriya ba za a shugabanci tarayyar Najeriya ba, wato a mulke ta ta kowace hanya sai kamar yadda tsarin mulki ya shata. To kuma game da dukkan mukamin mulki na shugaban kasa, akwai tanadi na tsarin mulki da ya nuna za a zabi shugaban kasa kuma zai ce nuwa ta shekara hudu a koma zaben wani. Kuma dole a zabi wani kafin cewa ta kare, saboda ba a barin gibi ga shugabanci ko ina. Da zaran wanda a shugaba ya tafi, to akwai wanda zai mai gurbi ne.
Mutane da dama na ganin cewa kasashe da dama sukan gudanar da zabe, su kuma ba da dama na sai an kammala dukkan shari'u kanin a rantsar da zababbu wanda aka tabbatar cewa sun ci zaben. Sa'annan ana ganin cewa ci gaba da ko kuma rantsar da su a yayin da za a ci gaba da shari'a kamar wani nau'i ne na farko dai, za a ba su wani karfi na yadda za su iya yakar ruwan wanda yake kokarin kalubalanta su a gaban kotu, ko kuma a'a ya kama karkatar da hankalin su maimakon su mai da hankali kan abin da ya shafi wa al'umma aiki da tunkarar matsalolin da suka sama, a sai dai kuma za su koma ne kuma hankalin su ya karkata ka cokam ga sha'anin abin da ya shafi shari'u. Baka ganin wannan yana wato shafuwar tsari da kuma abin nan na demokradiya a Najeriya?
Wannan gaskiya ne, kuma lalle yana shafuwar tsari na demokradiya. Amma a Najeriya a lokacin da shi mai girma Janar Abdulsalam ya yi nashi transition na shirin miƙa mulki, a dukkan zaɓuɓɓuka an yi su an gama shari'a kafin a rantsar da Obasanjo.
To me yasa lamarin ya canza?
Duk wanda
ya hau mulki
1999 sai da aka gama shari'a shi sannan ya hau mulki. To daga sadda aka fara zartar da tsarin mulki ya rage na INEC, tunda shi tsarin mulki bai ce ma hukumar zaɓe ga ranar da za ta zaɓe ba. Ita ya kamata wajen jadawali na tsarin da za ta yi na zaɓe ta sa ranakun zaɓuɓɓuka za a yi su aƙalla wata shida, tunda kaga shari'a farko an ba kotu wata shida. To ya kamata a ce zaɓen nan na shugaban ƙasa an yi shi tun Disamba 2022, don kaga su Amerika ba su shiga shekarar hannun Oba. Shekarar da ake biya ke kusa da hannun Oba suka zaɓi shugaban ƙasa. Kamar yanzu a ce Najeriya a yi zaɓe 2022, ya yi a kai zaɓe har 2022 kuma sai Februari.
wasu kuma suna zargin ku bangaren shari'a da jan kafa wurin waɗannan shari'un wanda hakan ke ƙara kawo tarnaƙi ga watakila a makasudin da ake so a cimma na kammala shari'u cikin lokaci domin baiwa zababbun shugabanni damar fuskantar ayyukan jama'a.
Gaskiya ga shari'ar zaɓe ba a jan kafa. In ka ga jan kafa ga shari'ar zaɓe sai dai su waɗanda ka husuma tsakaninsu da wanda aka tsara da wanda ke tsara. Na ana samun matsala wata rana in ka zo wajen ba da sammaci sai a tayamma mutum sammaci tunda sai an fara fasan sabis sai yake karba sai an nemi leave an substitute sabis shi ma ana so a kauce mu wannan sai in an gyara da doka a ce ga election petition tunda kowane mutum an san jam'iyya ka sponsoring din ne kamar yadda ake sabin company kaga company ga dokar Najeriya ta kamfuna ba a sabin din manajan director fasari ko rabu da an zo ofishin kamfani an haka takardar kamfani to in an yi haka ga jam'iyyu kofi na shari'a a ofishin jam'iyya.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda sai Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Tsawa gaida Murtala kafin mu kai gashin mu na ƙarshe ga wannan sabon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya bata. Don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To amen. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya Talata domin tunawa da nasarar da ta samu kan Turawan Nazi a yakin duniya na biyu. Amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda kuma bayan a fagen daga a mamayar Ukraine da ta yi yau watanni 14 da farawa. Masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke New York a jiya Talata sun ce a baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla diyyar kimanin dala miliyan 5. Ma'aikatar harkokin wazon kasar China a jiya Talata ta yi watsi da zargin da ake yi wa wasu jiragen ruwa na sojojin ruwa na kasar China cewa sun tunkari wani yanki na tekun kudancin kasar China inda sojojin ruwa na India da kasashen ASEAN ke gudanar da atisayi. Wani kwararre mai zaman kansa a Vietnam ya ce bisa ga dukkan alamu China na amfani da mayakan ne wajen tsoratarwa da dakile atisayin sojan ruwan. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya faɗa jiya Talata cewa Iran ta yi ta kashe-kashen mutane sama da 10 a duk mako a bisa kiyasi a wannan shekara.
To madalla ga sheka, masu sauraro baki da abin da ya sauke kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga Muhammad Hafiz Waballe da iyalai da dangi baki daya bisa rasuwar kanwar mahaifinsa Hawwa Baballe wadda ta rasu a daren jiya. Kuma za a yi jana'izar da safiyar yau daga karfe 7:30 na safe a yar akuwa unguwar Fulani a birnin Kano. Ubangiji Allah jikanta ya gafarta mata ko kuma idan ta mata zo ya sa mu cika da imani. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballan da ya ce na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Phil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa nan an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.